wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro maraba da sake saduwa da kai a shirinmu na yau. Ina fata za a bi mu a hankali. Ina maka babban maraba domin na tabbata a shirin na yau za ka samu albarku masu dimbin yawa. A yi ƙoƙari a bi mu a hankali. Sunana Ishaya Zakariya. Mun sake dawowa wannan shiri na musamman inda muke hira da ‘yan uwa da abokan arziki. A shirin na yau muna da wani dan uwanmu aboki kuma wadda ya ziyarci Adventist World Radio. Ina da farin ciki in gabatar da dan uwa Malam Hosea Gambo Bobob daga Kaduna. Dan uwa Hosea, barka da zuwa.
Barka, nagode.
Muna so ka gabatar da kanka, ka dan ba mu tarihin kanka kadan.
Ni ne mai suna Hosea Bobob Badam Gambo. Ni mutumin Kagoro ne daga Kaura Local Government, Kaduna. Amma an haife ni a cikin garin Kaduna a anguwar Nasarawa.
Nasarawa na cikin garin Kaduna.
Nasarawa na cikin Kaduna wadda ke a karamar hukumar Cikun. Na yi karatun primary a Baban Dodo primary kenan. Daga nan na nufa Science School Ikara. Bayan Science School Ikara na gama State Polisaria. Bayan State Polisaria na je Federal Cooperative College Kaduna, nan na samu HND
naka. To, kwanan baya mun yi tafiya zuwa jihohi guda uku, Gombe, Adamawa da Taraba.
Haka.
Da ka ji labari cewa ina so in kama hanya bayan da mun zo Kaduna kenan. Sai ka ce za ka bi mu.
Haka.
Kai kana so ka yi tafiya nan tare da tawagar Adventist World Radio.
Haka.
Menene ya kawo wannan kudirin naka da ka dauka?
Da farko abin da ya kawo kudirin na wanawa na dauka zuciya na in biku wannan tafiyan shine, na farko na so in je in gani yadda feeling yake masu sauraro. Daga nan na dauki kudirin ce bari in je in zama muku mai daukan hotuna don mu samu wani tarihin da za a maida gida.
Kware da gaske. Sa'annan burinka ya cika?
Burina ya cika. Farko inda buri na ya cika shine inda muka samu matsala a hanya na motar mu
a Kaltungo kenan.
A Kaltungo,
eh,
da shigowar mu Equa Guest House,
eh,
mun je neman wurin masauki, muka tarar da wani baba a bakin kofa, shine mai gadin wannan guest house,
eh, wato Malam Adamu Wakili.
Malam Adamu Wakili kuma a daidan wannan lokacin Malam Adamu Wakili na sauraron Adventist World Radio.
Eh, bari in yi kari a nan. Ka san lokacin da motan ta lalace.
Eh.
Mun ga wani yana tsaye a bakin hanya.
Shi wannan mutum ma da ke tsaye a bakin hanya, ba mu san me ya kawo shi nan ba ma.
Ba mu sani ba, sa'annan ya zo ya dan taimake
mu
akan batun a nema mana mai gyaran
mota. Mai gyaran mota mekaniki.
Yawwa, shi mai suna Yakubu Labeji Muhammad.
Kwarai, sunan kenan. Haka yake.
Shi ne ya gama sannan ya kai mu guest house.
Guest house.
Shi din ma mai sauraro ne.
Shi ma mai sauraro ne.
Haka ne. To ina jin ka Malam Hosea.
Kuma da zaran da muka gan wannan baban yana sauraron radio a daidan wannan lokacin. Kuma abin mamaki shine yana sauraron Adventist radio a daidan wannan lokacin.
Haka ne.
Baban nan ya bude baki ya tabar, muka tambaye shi. Baba, wannan radio kake saurara, wanda tashin radio ne wannan? Ya ce mana yana sauraron Adventist World Radio. Muka ce dawa ka sani Adventist World Radio? Ya ce ya san mutane da dama. Za ka iya gaya mana sunayensu? sai fara kirga mana sunayen mutanen da ya sani kuma ga mutanen tsaye a gaban shi wanda shi bai taba ganin su ba.
Haka
to daga nan ne na gane farkon darasin da na fara koya kenan, domin ina cikin birni a cikin garin Kaduna ni ban taba jin Adventist World Radio ba, don ban da lokacin sauraron radio muna mu sai da mu zauna mu ta kallon TV.
Haka ne
mu ba abin da ya dame mu sai da mu kalla TV, za mu iya kirga film da muka kalla a rana nan ko ga su can a kauye su suka fi sauraron radio su ji maganar Allah fiye da mu da ke cikin birni.
Haka to mun gode Allah tunda har wannan burin ya samu biya. Bayan wannan menene kuma kana gani ya faranta maka rai a cikin wannan tafiyar?
Daya daga cikin abubuwan da ya faranta min rai shine yadda masu bi a can Mai Lupe, wani gari mai suna Mai Lupe
a jihar Taraba.
Yawwa, da muka shiga wannan gari Mai Lupe akwai wani irin kishi na bishara da mazaunan wannan garin ke da shi.
Haka
muka je suka fara mana wakoki, domin ni ina son wakokin kwaya ba kaɗan ba. Suka fara mana wakoki da muryoyi masu amo. Har ranan aka wa mutane hudu baptisma.
Haka ne.
To wannan na cikin ɗaya daga cikin abubuwan da ya kawo mani wani sauyi da kuma canji a rayuwata.
To bari mu koma akan rayuwarka.
Yes sir.
Aikin me kake yi?
Ni mai dokan hotuna ne.
Aikin ka kenan harkar dokan hotuna?
Aiki na kenan harkar dokan hotuna.
To mai sauraro, a yau muna tare ne da dan uwa Hosea Bob Gambo, wadda yanzu ya ga mana da cewa shi harkar shi na dokan hotuna ne. Ta yaya ka fara
dokan hotunan? Na gama secondary school na, ni ba mai dokan hoto bane.
To
bayan da na gama secondary a 1995 na kudurta na sa a zuciya ina so in je jami'a.
In ci gaba da karatu.
Amma ban samu wannan ba dalili, domin iyayena ba su da karfi a wannan lokacin. Daga nan ne na koma na fara na yi tunani na ce to lallai ragwanci yakan sa mutum ya zama bawa.
Haka
kullum ina zona ina nima daga wurin abokai, in nima daga wurin iyaye, ga iyayen kuma ba karfi.
Haka
daga nan ne na ce to lallai fa bari in yi tunani. Nan ne na koma na fara aikin kwandasta, wata karen mota.
Haka
na yi aikin karen mota na tsawon shekaru uku. To sanadiyan wannan aikin karen motan, bayan da na gama wannan shekaru uku ina aikin ina aikin wannan kwandasta, radda na bar wannan aikin kwandasta, a ranan nan ne wani ya manta da kamaran shi a cikin mota. Na dauka na mika wa oga na, nace oga ga wani ya manta da kamera. Oga ya ce tafi da shi, je Allah ya baka.
To aya mai sauraro, a nan zamu dasa aya, idan Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu ci gaba da wannan hira da muke yi da Malam Hosea Gambo, wadda aka fi sani da Bob, daga Gulungora a jihar Kaduna. Malam Hosea, lokaci ba zai bai mu ci gaba ba, amma ina so in tabbatar ma mai sauraro mako mai zuwa zamu ci gaba. Amma kamu mu yi sallama ka idar da sakonin gaisuwa ga yan uwa da abokan arziki.
To da farko zan so in isar da sakon gaisuwa na zuwa ga ita mai daki na Mrs. Ruth Hosea, da ƴaƴana Ladi da Pamela da kuma Penia. Zan so in isar da sakon gaisuwa na zuwa ga iyaye na Mr. and Mrs. Gambo Jibia da duka ƴan uwana su Nicodemus wanda ke cin Sokoto, Grace wadda ke Abuja, Obadiya wanda ke Kaduna, da kuma Abigail wanda ke cikin garin Gonin Gora. Zan so in isar da sakon gaisuwa na zuwa ga Mr. and Mrs. Darusa da kuma Mr. and Mrs. Manai da Mr. and Mrs. Zakaria John da duka ƴan kwayan First Equa Church Nasarawa da duka ƴan kwayan Adventist Church da ke cikin Gonin Gora da kuma duka ƴan kwaya na EES na Gonin Gora da sauran abokai wadda lokaci ba zai da'in kira sunayenku da daidai ba. Duka ina muku fata alheri, Ubangiji Allah ya taimake mu duka.
Amin. Sai Allah ya saki sada mu mako mai zuwa.
Amin.
shine za mu rika bi shine Yesu Yesu Kristi Allah Allah Mai biyu sai shi taimaka ga wanda babu buka dan wannan shine kaunar Allah Akwai wani gwanin mutum wanda shi ne za mu rika bi shi ne Yesu Yesu Kristi kalmar Allah Akwai wani gwanin mutum wanda shi ne za mu rika bi shi ne Yesu
Mai sauraro barkanmu da sake saduwa a wannan fili na binciken maganar littafi mai tsarki tun darussanmu da suka gabata muna bimbini ne akan mutuwa mun kuma yi magana da yawa akan darussa daban-daban wanda littafi mai tsarki yana ba mu amsoshin tamboyi da muka sa a cikin kan magana to kamar kullun yau ma za mu dora daga inda muka tsaya Ni ne mai magana Pastor Ishaya Amos Katia na sin karatunmu yana samuwa cikin littafin Ruya ta Yohana ko wahayin Yahaya sura 21 aya 1 zuwa 4 karatun maganar Allah na cewa sa'an nan naga sabuwar sama da sabuwar ƙasa don sama ta farko da ƙasa ta farko an shude ba kuma sauran teku sai naga tsatsarkar binni kuma sabuwar Urshalima tana sabkowa daga sama daga wurin Allah shiryayya kamar amarya da tayi ado saboda mijinta na kuma ji wata murya mai ƙara daga kursiyi tana cewa kun ga mazaunin Allah na tare da mutane zai zama tare da su za su zama jama'arsa Allah kuma shi da kansa zai kasance tare da su aya na hudu zai share musu dukkan hawaye ba kuma sauran mutuwa ko bakin ciki ko kuka ko azaba don abubuwa na da sun wuce Allah shi albarkaci na sin kan maganar mu yau tana cewa babu sauran mutuwa babu sauran mutuwa mai addu'a Allah mun gode maka mun kuma daukaka sunanka domin wannan magana da muka karanta cikin littafin ka mai tsarki ka taimake mu mu gane ta fiye da yadda muka santa a da ka ba mu ikon biyayya da ita kuma albarkacin Yesu mai cetonmu amen babu sauran mutuwa ababan da ke jawo ma ɗan adam bakin ciki ababan da suke kawo mana ciwo da sauransu da zub da hawaye yau ga kyakkyawar alkawari ayar Allah na ce mana za ya share mana dukkan hawaye ka tuna mai sauraro Wannan ita ce tabbaci da kuma littafi na ƙarshe. Farawa sura 1 da sura 2 su ne littattafai ko kuma surori guda biyu na littafi mai tsarki kawai da a ciki zaka iske babu maganan wahala, babu maganan mutuwa. To hatta kuma haka nan ne a cikin littafin Ruhaya ta Yohana sura 21 da sura ta 22, anan ne an yi alƙawarin kawas da duk abin da ke kawo ma dan adam bakin ciki. Ma'ana tun daga sura na 3 na littafin Ruhaya ta Yohana har zuwa sura na 20 na littafin Ruhaya ya nuna mana kenan a ciki babu abin da ke tattare sai bakin ciki, kuka, dawainiya, faɗi tashi tsakanin mutum da Allah da kuma abin da Iblis ya jawo mana yi. To da shike mun shiga sura na littafi mai tsarki mai daɗi, wato Ruhaya ta Yohana sura 21. A wannan sura ne Allah ke gaya mana ni da kai cewa mu zauna a sake a wannan babban binni, a wannan sabuwar sama, a wancan sabuwar duniya wanda Allah zai yi. Shi da kansa ne zai zama mai mulki. A yau mulkin duniya tana kusanta gagari duk wani bil'adama. Ababa na taɓarɓarewa, amma a nasa mulkin, a nan ne za a share mana hawaye na wahala, a nan ne za a share mana hawaye na azaba, a nan ne za a share mana azaba na ciwo, za a share mana hawaye na mutuwan abokanmu, na mutuwan matayenmu, na mutuwan yan uwanmu, na mutuwan makwabtanmu, na mutuwan abokan aiki. A wannan wuri ba za a ƙara rasa wani rai ba, a wannan binni ba za a ƙara mutuwa ba, sai munna da jin daɗi har abada abadin. To da shike akwai wuri mai kamar haka, na ba da gaskiya ni da kai za mu tsaya tsayin daka, za mu tashi ba wasa, za mu riƙe imaninmu ba jijjiguwa, za mu kama tafiya ba waiwayawa, sai in mun ga ƙarshen rayuwarmu ta kasance da kyau, makomanmu kuma ta kasance aljanna tare da Allahnmu. Domin haka ‘yan uwana, wannan darasi na yau babban albishir ne zuwa gare mu. Wannan darasi na yau wata abu ne da ya kamata iza mu, ya ƙara marmarinmu da soyayyarmu ga Allah da ƙarfinmu da biyayya ga maganarsa, domin mu samu shiga wannan wuri ko kuma sabuwar sama, sabuwar duniya, sabuwar yanayi, sabuwar rayuwa, sabuwar ma'amala, babu wata maganan bakin ciki kuma. Kamin wannan rana, ‘yan uwana, bege da fata na shi ne ran da za a yi wannan taro na sarƙaƙa, ran da za a share hawayen nan, bari mu ga an share hawayenmu mun sake zama tare da abokanmu da muka rasa. Begena, kada a share mu wasu hawayen ne, wasu kuma wannan rana ne nasu hawayen za ta fara. Domin in mun ci gaba da karatu, littafin Allah tana gaya mana cewa waɗanda ba su yi biyayya da Allah ba, waɗanda suka yi masa taurin kai, waɗanda ba su kiyaye maganarsa ba, su kuma za su iske kansu a cikin ƙorama ta wuta, a can za su yi kuka da cizon haƙora, a can kuma za su yi baƙin ciki irin wanda ba a taɓa gani ba, domin sun rasa saduwa da abokai, sun rasa hudda tare da Allah, sun rasa wannan sabuwar sama da sabuwar duniya. Allah ya kiyashe mu, ya taimake mu, kada mu iske kanmu cikin waɗanda za su rasa saduwa tare da Allah. Ina kuma sake cewa dukkan waɗanda suna za su kasance a wurin nan, ayar Allah ta ce su ne waɗanda za su rabu da ƙarya, su ne waɗanda za su rabu da zinace-zinace, su ne waɗanda za su bar bautan gumaka, su ne waɗanda sun ƙyale dukkan wata sha'awa ta wannan duniya, sun rungumi Isa Almasihu, ya zama mai cetonsu, ya zama Allahnsu, ya zama mai bishe su. Fatana, idan akwai wani wanda bai riga ya shirya da Isa Almasihu ba, idan akwai wata dalilin da ke janye ka, ka sani muna rayuwa a cikin duniya mai mummunan masifa, amma in mun yarda da Isa Almasihu, za mu samu kanmu a wuri wanda bakin cikin wannan duniya duk abin da muke gani a yanzu ba za mu ƙara jin shi ba. Allah shi bishe mu ya ba mu ikon zama a wannan wuri. Allah shi taimake mu. Amen.
Wani mutum ya taba ba da labarin yadda shi da diyarsa suka zauna suna wasa. Sai diyar ta kalle shi ta ce, "Baba, na lura fa ka fara tsufa, domin naga cewa gemunka ya fara fari, kanka kuma yana cike da furfura." Sai na tambaye ta na ce, "A'a, waye gaya maki?" Sai ta ce, "Haba, baba, gashi ina gani." Sai ta kuma sake tambayan baban, ta ce, "Baba, idan ka tsufa sosai, waye zai zama babanmu?" Mutumin sai ya ce abin ya bashi mamaki. A cikin tunaninsa sai ya gane abin da ya sa wasu sukan ɗauki shuni su shafa a kawunansu, domin furfurar da suke da ita ta kasance ta koma baƙi. Sai ya gane dalilin da ya sa gajejerun mutane sukan sa takalma masu bisa domin su ƙara tsawonsu. Sai ya gane dalilin da ya sa matan da suka tsufa suke sayan su ma a kanti suna sawa a kansu domin a gane su kamar matasa ne. Sai ya lura da dalilin da ya sa likitoci masu aiki a fatun jama'a suke samun kuɗi da yawa domin mutane da suke zuwa gurinsu domin a canza fatarsu. Nan da nan wannan mutumin sai ya ce zuciyarsa ta faɗa masa abin da ya kamata ya yi. Sai ya ce, "To, ba zan bari diyata ta sake mini wannan tambayar ba." Sai nan da nan ya tashi ya je nemi wanzaminsa. Sai ya ce, "Wanzami, akwai wasu abubuwa farare a kaina, ina son ka yanke mini su." Nan da nan wanzami sai ya ɗauki aska ya yi masa aski. Amma abin takaici, bayan 'yan kwanaki sai furfurar ta sake fitowa. Mutumin nan ya ce da ya sake koma wajen wanzaminsa sai ya ce, "To, abin da za ka yi, kai mani gyaran fuska mai kyau domin fuskata ta kasance da kyau." Bayan da ya yi haka ya koma gida, diyarsa ba ta sake tambayansa ba, domin ya riƙa lura da fuskarsa. Rayuwa ma haka take, ba za ka iya canza rayuwarka ba, ba za ka iya canza komai naka ba, amma akwai abin da za ka yi domin ka yi gyaran fuska. Wannan gyaran fuska ko za ta kasance wataƙila tunaninka ne, wataƙila wani abu ne mummuna da kake da shi a cikin rayuwarka, wataƙila wani abu ne ma da yake kawo takaici ga waɗanda suke zaune tare da kai, ko iyalinka ko maƙotanka, wanda baya ba su salama da farin ciki. To, idan kai gyaran fuska a cikin irin waɗannan abubuwa, lallai kam za ka taɓa rayuka da yawa, za ka kasance mai kawo mutane farin ciki da salama a cikin rayuwarsu, sa'annan idan kai tarayya da su za su ji daɗinka sosai. Abubuwan da za mu canza a rayuwarmu ba manya-manya ba ne, amma ƙanana ne waɗanda za mu yi su kamar gyaran fuska. Abin takaici a rayuwa shi ne mutane da yawa suna kasancewa ba sa son su yi wani gyaran fuska a cikin rayuwarsu. Sun riga sun rasa wannan baiwa da za ta sa mutane su ƙaunace su. Sun kasance maƙota masu tsangwama, sun kasance iyali marasa kawo farin ciki ga 'ya'yansu, ga mazajensu, ga matayensu, ga danginsu, ga abokan arziki. Ko mummunin rayuwanka, ya kamata kai gyaran fuska. Kowane mutum ɗan tara ne bai cika goma ba, amma wanda ya gane inda ya kasa, ya yi ƙoƙari ya yi gyaran fuska a nan, zai kasance da nasara, zai kuma zama aboki na gari ga mutane da ke kewaye da shi. Kar ka ɓata rayuwarka kana kawo baƙin ciki ga mutane. Waɗannan abubuwa da ba su da kyau a rayuwarka, ya kamata kai gyaran fuska a kansu, domin rayuwar nan da kake yi rayuwa ne sau ɗaya. Bayan ka rabu da wannan rayuwa, za a tuna da kai a kan abu biyu ne, wato irin damuwoyi da ka kawo wa mutane, ko kuma irin hanyoyin warware damuwoyi da ka ƙirƙiro wa mutane. Saboda haka, ka ɗauki ƙuduri a yau domin ka yi gyaran fuska da rayuwarka, domin ka kasance da fuska mai kyau a gaban mutane. Wannan saƙo ya fito ne daga Habu Dawaki, wanda ni Malam Audu na juya.
Da wannan muka zo ga ƙarshen shiri na yau. Ina fata mai sauraro ka samu ƙarfafawa ta dalilin sauraronmu. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, za a iya rubuta sai a tura mana. Adireshin imel namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. muna sa ido samun sakon mai sauraro. Ina nuna godiya zuwa gare ka da sauraronmu, ina kuma nuna godiya zuwa ga dukkan wanda sun tallafa a shirin, musamman shi Pastor Katia da ya kasance tare da mu a makon gaba daya, yana ciyar da mu da abincin ruhaniya. Muna cewa mun gode. Ina kuma godiya zuwa ga Pastor Audu da dukkan wanda suka kasance tare da mu, musamman shi babban bakonmu wato Malam Hosiya Gambo Bob. Mun gode maka mai sauraro. Sai mun sake saduwa kuma. Ni ne Ishaya Zakariya, ina cewa ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kada a manta da muhimmancin yin addu’a da iyali da wayewar gari, da kuma addu’a da iyali kamun a kwanta.